Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi da ke amsa tambayoyinku na fatawa a ɓangarori daban-daban na addinin Musulunci, kamar yadda ake sauraron amsoshin tambayoyin daga bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Akramaka Allah, da farko mu ne maka sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To, kamar da yadda ƴan uwa masu sauraro ake biye da mu a cikin wannan shiri, musamman kuma dangane da bayanan da malam yake gabatar mana akan abin da ya shafi azumi. Akramaka Allah, duba da ƙarshen ayan nan ta azumi da Allah subhanahu wata'ala yake cewa masu azumi da Allah kuma tattaqun, ko kuwa samu tsoron Allah. In za mu gina wani abu akan wannan, akramaka Allah, waɗanne fa'idoji za a iya samu, yaya mutum zai gane cewa azumi ya yi masa tasiri in an kwatanta da yanda yake kafin azumi da kuma yanda yake a cikin azumin?
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa masu daraja da sahabbansa yardajjun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Haƙiƙa, kamar yadda kai bayani a cikin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni bisa cewa ya wajabta mana azumi, a ƙarshen ayar sai ya ce don ku samu tsoron Allah. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Ice, ya ku masu imani, haƙiƙa an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta wa waɗanda suka gabace ku. Sai Allah ce don ku samu tsoron Allah. Kaga kenan azumi makaranta ce, jami'a ce, wani kwasa-kwasai ne ake ɗauka a cikin azumi. Babban kwas ɗin shi ne samun tsoron Allah da koyon tausayi da haɗin kai da jin ƙan al'umma. To, wannan tsoron Allah shi ne certificate ɗin da mutum zai fita da shi a azumi. Da haka ba wai mu daina cin abincin ko mu daina shan ruwa ko mu nisanci iyalanmu shi ne babban makasudi ba. Makasudi hakan ya yi mana tasiri, ya canza rayuwarmu daga mutanen banza zuwa mutanen kirki. Idan kirki muke yi, kamata ya yi Ramadana ya ƙara mana. Idan kurakuriya muke, kamata ya yi Ramadana ya rage mana. Kamata ya yi, idan da an sanni da rowa kafin Ramadana, to kamata ya ga a Ramadana da wajen Ramadana hali na ya canza. Idan da an sanni da wani abu mara kyau, to kamata ya Ramadana ya zo a ga canji a rayuwata, cewa ashe abin nan mara kyau da nake yi, Ramadana ya yi tasiri wajen gyara min wannan halin, ya zama mai kyau. To, da haka abin da ake so kenan, Ramadana makaranta ce. Kwasa-kwasan su ne azumi, sakamakon shi ne tsoron Allah. Mutum ya fita da ya ƙara tsoron Allah a cikin harkokinsa na rayuwa. To, menene wannan tsoron Allah, kuma wani irin halaye ne waɗanda in an gansu tare da mu za a ga cewa tsoron Allah ya daɗa shiganmu ko mun ƙara jin tsoronsa? An tambayi Ali bin Abi Talib game da me ake nufi da tsoron Allah. Sai ce al-khawfu min al-jalil, mutum ya dinga jin tsoron ya yi ba daidai ba saboda ganin girman Allah. Wal amalu bit tanzil, ko mutum duk abinda zai yi ya dinga lura da shari'a mai tashi. Wal qana'atu bil qalil, idan Allah ya baka kaɗan ya ga ka wadatu, kakkare ni abinda Allah ya baka na lafiya ko na kuɗi ko na ƴaƴa ko na muƙami ko na ilimi. Wal isti'dadu li yawmir rahil, kuma a ga shirye-shiryenka da tsare-tsarenka duka kana yi ne domin makomaka a lahira. Yace, to, wanda ya ga wannan a rayuwarsa, to shi ne mai tsoron Allah. In kana da waɗannan, to kana da tsoron Allah. In ka ga sun ƙaru a rayuwarka, to tsoron Allahnka ya ƙaru, azuminka ya maka fa'ida. Abdullahi ɗan Mas'ud kuma da aka ce a ji tsoron Allah mafi cika tsoron Allah, ya ce an yi ba'a fala yi usa. Wannan abin da yake nufi shi ne a ga ana wa Allah biyayya ba'a saɓansa. Wato, mu rage adadin saɓan da muke yi. Wa yuzkara fala yunsa, kuma a ga ambaton Allahnmu ya ƙaru, tasbihi, tahamidi, takabiri, istighfari, hailala, a ga cewa mun ƙara ambaton Allah, mun ƙara kusantar Allah, mun ƙara tuna rahamar Allah, mun dage muna neman ta, mun ƙara tuna azabar Allah, mun dage muna neman guje mata. To wannan shine abin da ake kira mutum in yaga wannan ya ƙara a rayuwarsa, to ya ƙara samun takawa. Sai wa an yushkara fala yukfar, kuma aga ana gode wa Allah. Allah ya baka ilimi, ya baka kuɗi, ya baka mulki, to kayi amfani da mulkin ka nuna wa Allah ka gode. Yaya zaka gode wa Allah da mulki? Shine ka tsaye da adalci, ka ji tausayi. Ya zaka gode wa Allah da ilimi? Ka neme shi, ka karantar da shi tsakani da Allah. Kada tsoro ko kwaɗayi ya sa ka kaki faɗar abin da ka san shi ne daidai, kuma ka faɗi daidai ɗin nan ta hanyar da ta dace, ba tare da niyyar cin mutuncin wani ko amfani da ilimin wajen neman abin duniya ba. Haka nan ya zaka godewa Allah subhanahu wataala akan ya baka kuɗi? Shine ka nemi kuɗin ta hanyar da ta dace, ka kashe su ta hanyar da ta dace, kuma ka tausaya wa bayin Allah bisa wannan arziki da ya maka. So da aka yi shi, to an ga wannan yana ƙaruwa a rayuwarmu, to in ji Malam Abdullahi ɗan Mas'ud, to takawa ta fi. Malam Ɗalko bin Habib yake cewa takawa shine an ta'amala bi ta'atillah, mutum ya yi aiki da biyayya ga Allah. Ala nurun minallah, bisa haske daga Allah, ma'ana bisa hujjoji da dalilai da ka samu daga Allah. Tarju sawaballah, kuma a ga kana kwaɗayin samun rahamar Allah da lada. Wa an taturuka ma'asiyatallah, kuma a ga ka yi watsi da saɓon Allah. Ala nurun minallah, bisa haske ma'ana hujjoji da ka gamsu da su, da ta cewa in kana saɓon nan za ku ɓata da Allah. Takhafu iqaballah, kuma kana jin tsoron azabar Allah. To Malam Ɗalko ya ce in kaga wannan ya ƙaru a rayuwarka, to alama ce ta cewa kai mai tsoron Allah ne. Malam Abu Darda yake cewa cikar tsoron Allah shine bawa ya nisanci duk wani abu da zai sa su ɓata da Allah ko mai ƙanƙantarsa, har sai ya bar abin da yake gani halal ne saboda tsoron zai ja masa rigima. Kasa akwai wani abin shi a kan kansa halal ne, amma kuma sai ya buɗe maka ƙofa zuwa ga abin da bai dace ba. To ka bar abin da kike halal ne in zai zame maka dalili zuwa ga saɓon Allah. Ice to wannan shi ma alama ce ta tsoron Allah. Malam Sauru yake cewa an kirawo mutanen da suke jin tsoron Allah masu tsoron Allah, domin sun kiyaye abin da duk suka san ya kamata a kiyaye. So in mutum ba mai kiyayewa ba ne, ba mai taka tsantsan ba ne, wata rana wani daga cikin sahabba ya tambaye Sayyidina Abubakar, wai menene tsoron Allah? Yace ka taɓa bin hanya mai ƙaya ƙafarka babu takalmi kuma ga duhu? Yace eh. Yace to ya kake tafiya a gurin? Yace ina taka tsantsan, in na ɗaga ƙafata sai na sauke ta a hankali, na ji cewa inda na sauke ta ban ji tsini ba, sannan sai in saki ƙarfina. Ice to haka tsoron Allah yake, duk abin da za ka yi ka yi taka tsantsan sai ka gamsu da hujjojin yinsa. Kai kuma ka tabbatar ka gama tunani da lissafi kaf kan cewa yinsa shi ya fi dacewa. To wannan shi ne alamar tsoron Allah. Haka na rawaito daga Abdullahi ɗan Mas'ud, yana cewa su masu tsoron Allah su ne waɗanda suke jin tsoron azabar Allah cikin barin abin da suka sani na shari'a, da kuma abin da suke ƙauna na rahama, cikin gasgata abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zo daga Allah. Malam Hassan al-Basri yake cewa masu tsoron Allah su ne waɗanda suka nisanci abin da aka haramta musu, kuma suka yi abin da aka sa su. Wato shi a gurinsa yana ga in kaga abin da aka sa ka yana ƙaruwa, abin da aka hana ka yana raguwa, to ka samu tsoron Allah. Kuma ɗan Abdul Aziz rahimahullah yake cewa ba takawa ba ne mutum mai azumi da rana ko ya tsayuwa da daddare, ba su yake nuna kana da takawa ba. Ko kuma mutum ya haɗa biyun ya tsayuwa dare ya kuma yi azumin rana, yin ɗaya daga cikinsu ko haɗa biyun ba shi yake nuna kana tsoron Allah ba. Sai dai abin da ake kira mai tsoron Allah shi ne wanda ya bar haram, sannan kuma ya yi abin da aka sa shi. To wanda duk aka ƙara masa wani abu akan wannan, to alheri ne ƙaru akan alheri. Ma'ana za ka yi azumi da rana, ka tsaya da daddare, amma an zo kantinka ko kasuwanka ko ofis ɗinka, ba za a ga wata alama ta cewa jiya ka kwana kana sallah ba. don sallar bata sa kai gaskiya ba, bata sa ka rike amana ba, bata sa ka ji tausayi ba, bata sa ka cika alkawari ba, to kaga inna salata tanha anil fashai wal munkar. Azumin nan da baka ci abinci a boye ba saboda kana ganin girman Allah, kuma a fili kana yin abin da ke nuna cewa kaman ma baka san azumin ba, to kaga azumin kawai kishirwa mutum yake sha kawai da yunwa, amma maqasudin azumin na samun tsoron Allah ba a same shi ba. To shi yasa mara Umar dan Abdul Aziz yake cewa ba tsayuwar dare kawai shine tsoron Allah ba, ba kuma azumin rana shine kawai tsoron Allah ba, ba kuma hada guda biyu shine tsoron Allah ba. Mai tsoron Allah shine wanda ya bar abin da aka haramta masa ya kuma yi abin da aka sa shi. To wanda aka azurta shi kuma da tsayuwar dare bayan biyun nan aka azurta shi da karatun Qur'ani da kaza, to wannan alheri ne aka kara masa akan alheri. Amma zaka tsaya da daddare kai sallah da rana kai azumi, amma da ƙarya da cin amana da rashin gaskiya da zina da caci duk kana yi, to wannan ya nuna cewa mutum bai amfana da fa'idar azumi ba. Malam Musa bin A'ayun yake cewa masu tsoron Allah su ne waɗanda suka tsarkaka daga wasu abubuwa ma na halal, wani abun na halal ma sukan yi baya-baya da shi saboda tsoron kar ya sa su fada cikin haram, saboda haka ne ma ake kiran su masu tsoron Allah. Malam Maimun bin Mahran yake cewa mai tsoron Allah shine wanda yake yi wa kansa hisabi fiye da ɗan kasuwa mai ƙwauro wajen wato kasuwancinsa, wato yadda yake bin diddigi, yadda ɗan kasuwa yake bin diddigin kuɗinsa, ya ga ƙaruwa suke ko raguwa suke, wannan abin riba ake ci ko faɗuwa ake, to ka ci shi tsananin kula da lissafin kanka cewa saɓon Allah nawa kake yi ko nawa kai a wannan satin ko a wannan watan ko a wannan shekarar ko a wannan makon ko a wannan ranar ko a wannan lokacin. Sannan in da za a kwatanta da biyayyar da kai wa Allah, wanne ne zai fi rinjaye tsakanin bin Allah da kai da saɓon Allah da kai, inda za a kwatanta ko a ce za a baka sikeli, me kake ganin zai fi rinjaye? Saboda haka wannan shi ne mai tsoron Allah. Kenan kaga duk mutumin da ibadarsa ta ƙaru, aikinsa na alheri yake ƙaruwa, sannan yake wa kansa bincike yake ga me nake yi mai kyau in ƙara, me nake yi mummuna in rage, to wannan shi ne wanda yake jin tsoron Allah. Haka ne Mala Ibn Rajab yake cewa asalin abin da ake kira takawa ko tsoron Allah, mutum ya sanya wani abu da zai zame masa kariya ko tsari tsakaninsa da abin da yake jin tsoro, wanda abin zai tsare shi ga barin fadawa cikin halaka. Da haka tsoron da mutum yake yi ga Allah mahaliccinsa shi ne sanya wani abu tsakaninsa da abin da yake jin tsoro zai raba shi da Allah, ko ya jawo masa fushin Allah, ko ya jawo masa azabar Allah. To wanda ya haka ta hanyar bi yana yi bari na bari, wannan shi ne mai tsoron Allah. To kaga muka ɗauki fassarorin waɗannan malamai, wanda kaɗan ne daga cikin malamai masu yawa. Akwai Malam Auni bin Abdullahi da yake cewa cikar tsoron Allah shi ne ka nemi sanin ilimin abin da baka sani ba, ka haɗa shi da abin da ka sani, kuma in ka sani ɗin ka yi aiki da abin da ka sani. Shi kaga a gurinsa tsoron Allah shi ne ka ƙara neman ilimi, ka ƙara ibada. In ka ga neman iliminka da kusantarka da masu ilimi yana ƙaruwa, domin kamar yadda aka faɗa cewa idan Allah yana nufin shugaba da alkhairi sai ya bashi mashawarta na kwarai, su kuma mashawarta na kwarai abu biyu suke wa shugaba, idan ya ɗauko daidai ba a barin su shi kaɗai, sai a taru gaba ɗaya a taimaka masa don ya kai labari. Idan ya ɗauko na ba ka ga shirme ne, to sai a yi hikima a nuna masa wannan abin bai dace ba, ta hanyar amfani da hikima ba tare da an ci mutuncinsa ba, kuma ba tare da an dusganta shi ba, a nuna masa wannan abin a gyara shi, don aka yi shi a haka za a samu matsala ta hanyar da zai gane. Duk wani abu ma da yake da alaka da addini sai kaga Allah ya sa shi cikin takawa, domin ita ce addinin gaba daya. To sai aka ce za a same ta a wajen yin azumi, haka ita kanta kalimatul ikhlas, wato la ilaha illallah, Allah ya kira ta kalimatul takawa, ce wa alzamahum kalimatul takawa, Allah ya lazumta musu kalmar tsoron Allah wanda tace la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sannan Allah ta'ala ya umarci bayinsa gaba ɗaya da su ji tsoron Allah, kuma ya umarci mu'mine a keɓance da su ji tsoron Allah. Akwai da yake cewa yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Yana saukar da mala'iku da ruhi, ruhi anan yana ɗaukan wahayi daga al'amarin Allah ta'ala a bisa wanda ya ga dama daga cikin bayinsa. Cewa yi gargaɗi ka gayawa mutane ba wanda ya cancanci abota mai da gaskiya sai Allah, kuma Allah ya ce ku ji tsoro na. Wani guri yake cewa wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaquni. Wannan ita ce al'umman ku guda ɗaya, kuma ni ne mahaliccin ku ni kadai, to ku ji tsoro na. Wani gurin yake cewa zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaquni. Wannan shine abin da Allah yake furgitar da bayinsa da shi, ya ku bayina ku ji tsoro na. Wani gurin Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ku masu imani ku ji tsoron Allah, mafi cika tsoron Allah, kada ku mutu sai alhalin kuna mu'minai. Wani gurin yake ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidati. Ya ku mutane ku ji tsoron Allah mahaliccin ku wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya, shine annabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kuma ya halicci matarsa daga wannan ran ita ce Hawwa'u. Wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa, kuma daga su biyun Allah ya yada maza da yawa da mata da yawa a duniya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, ku ji tsoron Allah wanda kuke yin magiya da sunansa, kuma ku ji tsoron kada ku yanke zumunta. Hakika Allah yana dako akan ku, ya san halin da kuke ciki. Wani gurin Allah ta'ala ce wa laqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqullaha. Allah ce hakika mun yi wasiya ga waɗanda aka ba wa littafi gabanin ku da ku, cewa ku ji tsoron Allah. Hatta annabawan Allah abinda Allah umarce su da shi kenan tsoron Allah. Kowane annabi kuma yakan yi umarni ga mutanansa su ji tsoron Allah. In ka dauki suratul shu'ara zaka iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun, iz qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun, iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun, iz qala lahum akhuhum lutun ala tattaqun, iz qala lahum shu'aybun ala tattaqun, wa ibrahima iz qala liqawmihi ibudullaha wattaquhu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kal kowani annabi anan sai da ya gaya wa mutanensa su ji tsoron Allah. Lokacin da ɗan uwansu annabi Nuhu ya ce ba kwa ji tsoron Allah ba, lokacin da ɗan uwansu annabi Hudu ya ce ba kwa ji tsoron Allah ba, lokacin da ɗan uwansu annabi Salihu ya ce ba kwa ji tsoron Allah ba, lokacin da ɗan uwansu annabi Lutu ya ce ba kwa ji tsoron Allah ba, lokacin da Shu'aibu ya ce musu ba kwa ji tsoron Allah ba, da annabi Ibrahim lokacin da ya ce wa mutanensa ku bauta wa Allah ku ji tsoronsa. Wannan shine alheri a gare ku in kun sani. To kuma Allah ta'ala abinda ya nema daga bayinsa, duk abinda za su tabbatar da cewa tsoron Allah ya tabbata a cikin zuciyarsu. Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah ya ce ya ku mutane ku bauta wa Allah mahaliccin ku, mahaliccin waɗanda suka gabace ku, don ku samu tsoron Allah. Wani gurin cewa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Kace wannan shine hanya ta miƙaƙiya ku bi shi, kada ku bi wasu hanyoyi da ba wannan ba, sai ta rarraba ku gabarin tafarkin sa. Wannan shine aka yi muku wasiya, aka yi muku gargadi, aka yi muku jan hankali da shi don ku samu tsoron Allah. Saboda haka ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yake mana nasiha saboda amfanin tsoron Allah. Yake cewa wala tahasadu, kada ku dinga yi wa junanku hasada, wala tanajishu, kada ku dinga yi wa junanku zure, wato ka zo ka taya kaya ba da niyan ka siya ba da tsada dan dan uwanka ya ji wannan tayin ya fada. Wala tabaghadu, kada ku dinga yi wa juna ƙeta, wala tadabaru, kada ku dinga ba juna baya, wannan ya taho wannan ya taho, a kauda kai daga juna. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, kada ɗayan ku yayi ciniki akan cinikin dan uwansa. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ku zama musulmi ɗan uwan juna, kowa ya so ɗan uwansa kamar ɗan uwansa ne. Al muslim akhul muslim, musulmi ɗan uwan musulmi ne. La yuzlimuhu, kada i cuce shi. Wala yakhzuluhu, kada ya taɓar da shi. wala ya hakiruhu kada ya wulakanta shi attaqawa hahuna manzo Allah ce takawa rumbunta shine kirji wato a zuciya take ishiru ila sadrihi thalatha marratin sai da annabi ya nuna kirjin sa har sau uku bi hasbi mar'in min ash-sharr an yahqira akahu al-muslim ya ishe ka sharri gaba daya a ce ka wulakanta dan uwan ka musulmi kullul muslim ala al-muslim haramun dukkan musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne ya taba masa dayan uku damuhu maluhu irduhu ya taba jinin sa ko ya taba dukiyar sa ko ya taba mutuncin sa to kaga ashe babban abin da ake nema a cikin wannan wata shine samun tsoron Allah idan mutum ya samu wannan ya gama samun nasara a rayuwarsa gabaki daya to in mutum ya samu tsoron Allah me zai ji me zai haifar masa zai haifar da mutum kaunar Allah ma'ana duk mutumin da ya samu tsoron Allah to ya samu hanyar da Allah zai so shi domin Allah ce inna Allaha yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoron Allah kaga kenan tsoron Allah kan jawo mutum soyayyar Allah sannan kan jawo mutum samun rahmar duniya da ta lahira domin Allah ta'ala suna cewa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina duk aljannan nan da fa'inta da yalwata da dadinta da alherinta abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kwakwalwa ba ta taba tunanowa ba akwai shi a cikin aljanna amma aka ce duka an shirya shi ne an kintsa shi an tanade shi ga masu tsoron Allah ashe kaga azumi shike baka dama duka samu wannan alkhairi sannan tsoron Allah dalili ne da ke jawo Allah ya taimaki bawa ya tsare shi a rayuwarsa Allah ce inna Allaha ma'al ladhina taqaw والذين هم محسنون الله yana tare da masu takawa sune masu kyautatawa wani gure ce wa alamu anna Allah ma'al muttaqin kusan cewa fa Allah yana tare da masu tsoron Allah to me yake wannan daraja akwai inda Allah subhanahu wataala ma yake nuna mana duk abin da kake jin tsoro a duniya ko a lahira in ka samu tsoron Allah to Allah zai tsare ka shine Allah ce wa yunjillahu allazina taqaw bi mafazatihim la yamassuhum as-su'u wa la hum yahzanun Allah zai tsiratar da waɗanda suke jin tsoron Allah da samun rabautar su mummuna ba za ta shafe su ba ko ba za su yi bakin ciki ba sannan takawa din nan ita take yalwata zuciya kuma take sawa mutum basira Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku masu imani in kuka ji tsoron Allah to Allah zai sa muku rariya rariyar da za ku dinga tantance ƙarya da gaskiya daidai da ba daidai ba da ita to da wannan ake samun wannan sannan shedan Allah yakan tsare mutum daga shedan idan ya samu tsoron Allah Allah ce innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsiruna lalle haƙiƙa waɗanda suke jin tsoron Allah idan wani shashi daga waswasun shedan ya safe su nan da nan sai su tuna Allah ba sa yin nisa sai su tuna Allah sai kaga sun zama wayayyu suna ganin komai kuma takawa ita ce dalilin samun lada mai girma Allah ce zalika amrullahi anzalahu ilaykum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra wannan shine abin da Allah ta'ala ya sauka zuwa gare ku yake muku bayanin al'amarin sa wanda da yaji tsoron Allah Allah zai kankare masa kurakuran sa kuma ya girmama masa lada wani yace wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim idan kuka yi imani kuka ji tsoron Allah to kuna da lada mai girma wani gurin ya nuna ma hanyar samun arziki shine tsoron Allah wa may taqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda da yaji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma zai azurta shi ta inda baya zato kuma duk wani kunci idan mutum ya shiga a rayuwarsa idan ya ji tsoron Allah Allah zai kawo masurki wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wanda bi yake jin tsoron Allah to Allah zai sanya al'amarin sa ya zama mai sauki kuma Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqina Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah kadan ka samu tsoron Allah ka samu tsanin da zaka yi aiki Allah ya karba to da kuma yi kokari mu amfana da Ramadana ya koya mana takawa ta yadda ayyukan mu na lada za su dinga karuwa ayyukan mu na alhaki za su dinga raguwa muna tawassali zuwa ga Allah ya sa mu amfana da tsoron Allah mu koyi tsoron Allah mu zama masu tsoron Allah Allah ya canza halayenmu, munana su zama masu kyau, masu kyan kuma Allah ya karɓa kuma ya ƙara ba mu yawaita su, kuma su zama mun yi kyakkyawan rayuwa, kyakkyawan ƙarshe, ko mu samu kyakkyawan makoma.
Amin ya Allah. Da haka muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin, inda malam ya tunatar da mu dangane da abin da ya shafi tsoron Allah da kuma ƙara yawaita ibadu, musamman ma dai a wannan lokaci na azumin Ramadan. Sai lokaci na gaba, in Allah ya kirmu, za ku ci mu ɗauke da wani sabon shirin. Amma kafin sannan, a daidai nan muke sallama da malam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
A madadin sashen addinin Musulunci na wannan gidan rediyo da yake kawo muku shirin, a madadin kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila, ya kafa Allah ya saka masa da alkhairi da yake ɗaukar nauyin kawo muku shirin, da abokan aikin da suke ba da gudunmuwa don samun nasarar gabatar da shi, Habibu Ja'far mu da duke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
والقرآن